Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Hukumar zaben Najeriya ta tsige zaben gwamnan Ido zuwa mako biyu nan gaba, biyo bayan shawari daga jami'an tsaro. Ga jami'in hukumar Nick Dazan.
Abin da ya sa kenan muka ce ta bari mu tsaga zaben sai bayan sati biyu.
Tun farko rundunar 'yan sanda ta tura jami'ai 25,000 don zaben. Ragunan layya sun yi dan karen tsada. Sheikh Husaini Zakariya ya ce layya ba wajibi bane ga wanda ba shi da iko.
Manzo Allah sai ya yanka raguna guda biyu ya ce wannan nasa ne, wannan kuma na al'ummar sa ne baki daya. Duk wanda bai layya ba an masa layya, kuma layyar manzo Allah, Allah ya amshe ta.
Da masu yawan tafiya haji da umra sun yi amfani da kuɗin wajen tallafa wa makwabtansu talakawa da yafi, in ji ɗan kasuwa Ado Buniyadi.
International, yaya za ka tafi Makka ka kashe miliyan uku, babu wanda zai iya layyan mutum uku a unguwanku, kuma you are very happy, kana jin daɗi ka je Makka. Kuɗin mutanen da suka tafi hajjin da an tara an sake kashewa a Borno da Yobe da an rage yunwan wajen 20%.
Yan gwagwarmayar ceto matan Chibok sun yi arangama da wata ƙungiya mai hamayya da zaƙewarsu, sai dai sun ce san ba za su fasa ɗaga murya ba. Nasura da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin da Alhaji Usman Bilyamin Usman da mai martaba sarkin Tangale na Ɓulliri jihar Gombe, Malam Dr. Abdububu Mai Sharu na biyu, wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa ga mai martaba sarkin das.
Alhamdulillah, akwai abubuwa da dama da suka janyo wannan hali da aka samu, muka samu kanmu a ciki yanzu. Musamman an san cewa population namu na karuwa ne, amma kuma ba a ɗaukan matakai yadda za a taimaka wajen yadda za a ɗauki nauyin wannan ƙaruwar al'umma da muke samu a cikin ƙasa. Musamman yadda ake magana yayin talauci da sauransu, talauci amana ka tutu a ƙasar, matasa babu abin yi, sannan waɗanda suka gama karatu babu abin yi, kamfanoni da dama suke ɗaukan ma'aikata su rage wannan zangagari banza, ba sa aiki yanzu musamman saboda cewa da aka yi babu wuta na NEPA da zai powering wannan industries. To duka irin wannan shine sai zamana marasa aikin yi sun yawa. To duk lokacin da wani abu ya taso mummuna, ka nemi mutum zaka biya shi kuɗi kalilan, to sai kaga yaji ya aikata wannan al'amari. To abu na gaba kuma na biyu sa kuma shine har yanzu su hukuma na tsaro da ake amfani da su a cikin ƙasa Najeriya, yawan su bai kai ma yadda za su taimaka wajen kare wannan al'umma da muke da su a ƙasar Najeriya. Population namu yayi outnumbered number na security personnel da muke da shi da za su yi takinkiya na wannan population ne. To wannan yana daga cikin abin da yake addaba mu kware da gaske. Muna dai ba da shawari tsakani da Allah wa ita gwamnati ta tsaya a duba musamman yanayi da hali da ƙasa ake ciki, da irin wahala da mutane suke ciki, a dubi hanyoyi yadda za a zawo mutane su samu sauki na rayuwa. Insha Allah mutane suka samu abin yi. To duk yawanci abubuwan da ake gani ke faruwa musamman na rashin tsaro, insha Allah zai sauki saboda mutane sun zama engaged. To wannan muna ta bada shawari masu gwamnatoci da kuma musamman su wayanda suke da mukamai na gwamnati, domin a ga yadda za a shawo kan wannan al'amari. Yadda ake almundahana da sama da faɗi da kayayyakin al'umma, babban su dai shine duk mutumin da aka samu da irin wannan laifi ko kuma da wannan al'amari ba a hukunta shi. Su hukuma na yin hukunci akwai matsala tsakani da Allah, kuma dole ne sai an yi wannan gyara. Da zamana duk mutumin da aka same shi da wani kuskure ko hannu a irin wannan abu, ya kamata ya zamana a ce an ɗauki mataki yadda zai zanto na baya su gani, kuma shi kuma bai ci gaba da irin wannan al'amari ba.
Shi ma mai martaba sarkin Tangali ya ce ya kamata a gudu tare a kuma tsira tare.
Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Yan majalisar mu mun zabe su, su je su yi aiki. Ya kamata su haɗa kai da gwamnati su yi aiki, gwamnati kuma ta saurare su, su fahimci juna, su yi aiki. Idan ko ba su yi aka ba, in laifin na gwamnati ne, to in laifin na yan majalisa ne, kowa ya sani. Amma ni na kira kowa ya kawo ga hankalinsa, domin ba yadda zai yi bayan mu muna samar da namu a kasa su kuma ake suna wani nasu saboda haka ina kira su mai da hankali su tuna baya da suka bari haka gwamnati ta tuna da alkawalin da ta yi saboda jama'a ina kira kowa ya amfani da hankalinsa ai yan majalisar da aka zaba kam ai mutane ne wanda suka kawo ga hankali kuma gwamnati an yarda ne da cewa za su yi aiki shi yasa aka zabe su saboda aka ni ba da abin da zan fadi sai dai yi musu fatan alheri Allah ya sa su jama'a lafiya kar su samu a cikin damuwa ina kira banda manyan attajirai din ma ko kananan attajirai din ina kira kowane local government kowane mutum ya dawo ya gina company ko da wanda zai dauki mutane 50 ta wannan bangare ya gina wannan company wanda zai dauki mutane 100 ta wannan bangare har zuwa state har zuwa federal a kasan mu idan an kai zuwa waje duk abin da ya faru akwai asara mutumin ya yi asara gwamnati ta yi asara mutanen kasan su yi asara saboda haka duk abin da za ka yi duk abin da Allah ya hoce maka ka kawo shi a kasa mamman ba daidai bane a kai dukiya zuwa ka waje ina kira ga manyan arewa su tashi su zabi kansu su zagaya jihohin arewa nan duka su dinga fadakar da mutane zaman lafiya fa ya fi komai zaman lafiya ya fi komai idan an yi haka ina ji zai taimaka sannan kuma ina kira ga yadda mutane za su yi addu'a ga gwamnatinmu kun sani fa duk halin da muka sami kanmu a ciki shugabanci daga Allah yake Allah ya kawo shugabancin nan ya san dalilin da ya kawo kuma dole mu yi addu'a domin a sami kwanciyar hankali su yi mulki da kyau ai muna lokacin demokradiya ne idan ba mun yi addu'a hankalin shugaban kasa da wayanda suke taimakon shi sun yi aikin nan ba ba za su cika alƙawarinsu ba daya sannan kuma na biyu dole ne a ga cewa an sami kwanciyar hankali a arewa ba wayanda za su kawo kwanciyar hankali nan sai dai manyan mu dattawan mu na arewa ba su zauna Abuja ko Kaduna su yi ta zaman su ba a'a su yi abin da zai kawo zaman lafiya a arewa zaman lafiyar arewa shine zaman lafiyar Najeriya ina fatan wannan magana da na yi za a dauki wanda yake da amfani Allah ya taimaki Najeriya domin a halin da muke ciki mu yi ta addu'a ga kasar mu ta Najeriya mu yi addu'a mu yi addu'a mu yi addu'a kuma muna addu'a yadda Najeriya Allah zai bata kwanciyar hankali da cin gaba da kuma mu sami zaman lafiya abinci a wadatace da kuma ilimi da lafiyan jiki da kuma kwanciyar hankali wannan abu ba ta faruwa sai shugabanninmu sun tashi haikan sun yi wannan Allah ya taimaki shugaban kasa da gwamnoni da manyan sarakunanmu da suke kaiwa da kawowa domin kasanmu ta sami zaman lafiya Allah ya taimake mu
haka dai to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana